ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاديا غواتر رمضان هجرة دبو دير تاريخ دا أربعين دبيو وان ديزو عشرين دا أكو غواتر هدو دبو بيو دا عشرين دا ديا منا نان أتكين سورة البقرة زامو تاشي آية تتري دا حمسن دا ترى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
الله سبحانه وتعالى أتكين وانا آية تتريد حمسن دترا شيني قائدة تبيو da muka ce Allah subhanahu wataala ya sako wasu kaidodi guda shida domin saita tunanin mutane akan addini Allah ta'ala ce innal ladina yaktumuna haqiqa wadanda suke boye ma anzalna abinda na saukar minal bayyinati na ayoyi bayyanannu wal huda da kuma shari'a min ba'd ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan ku na riga na bayyana wa mutane shi a cikin littattafan da na saukar ulaika wadanda suke boye sakon Allah yal'anuhumullah Allah ta'ala yana la'anta su yana tsine musu albarka yana debe musu albarka yana kwashe musu albarka ويلعنهم اللاعنون سنما سلا أنت دكا سنا لأنت سو سبو دوانا ممونا أيكي دسكا أيكتا إلا الذين تابوا سيوطن دسكا توبا دقوا أبن دسكا أيكتا وأسلهو سكا جار أبن دسكا باتا ساكا مكام أويور وبيّنوا kuma suka bayyana wa mutane gaskiyar da suka boye a baya fa ulaika to waɗannan da suka tuba suka gyara suka yi bayani suka ka sharadin nan guda uku tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim waɗannan sune nake karɓar tuban su wa ana tawwabur rahim Allah ya ce dama shi Allah mai yawan karɓar tuba ne ko mai yawan jin kai ne ga bayinsa wannan ayoyi guda biyu da muka karanto suna mana bayani akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littattafai littattafan nan ya saukar da at-taura ga annabi Musa alaihi salam ya saukar da injila ga annabi Isa alaihi salam ya saukar da zabura ga annabi Daud alaihi salam ya saukar da qur'ani ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran littattafai da Allah ya gaya mana a dunkule waɗanda ya aiko annabawa da su domin mafi yawan annabawa Allah ya saukar musu da littafi kamar yadda ya zo a cikin suratul hadid aya ta 24 laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah ya ce haƙiƙa na aika manzanni na da hujjoji bayyanannu ko da ayoyi bayyanannu sannan na saukan musu da littafi da kuma mudu na awo wanda ake tace gaskiya da ƙarya da shi haka suratul baqara aya ta 213 nan ma Allah ta'ala ya gaya mana galibin annabawa suna da littattafai kana nasu ummatan wahidatan وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ to a cikin wadannan littattafai da Allah ya saukar akwai wadanda suka boye wani abu dake cikin littafin na gaskiya saboda dalilai guda uku ko dai wannan doka da Allah ya fada ta shafe su sun yi wani laifi an bayyana laifin an kuma faɗi hukuncin ko kuma an faɗi zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sufofinsa da kamanninsa da alamomin da za a gane shi ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin sun san da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sun san kamanninsa sun san sufofinsa sun san alamominsa amma sai suka turbude suka kiyarda suka ki gamsuwa ko kuma su boye abin da ke cikin littafin nan saboda bai yi daidai da san ransu ba wala taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim Allah ce kada ku kuskura ku boye wani abu da na saukar amma sai suka boye cikin waɗannan sakonnin to idan ana magana ne da yahudu da nasara to sai a fassara ayar da cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna haqiqa wadanda suke boye abinda na saukar minal bayyinati ay minal ayatil bayyinat na ko hujajil bayyinat ayoyi bayyanannu wadanda suke bayani akan kamanni da sufofi da halaye da alamomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal huda da kuma shiriya da Allah ya saukar a shiryar da mutane shine al-ilmun nafi' ilmi mai amfani allazi hatadi bihi al-khalqu ila Allah azza wa jal wanda bayi suke komawa suke shiryuwa zuwa ga Allah ta hanyar karanta shi da kuma gane shi da aiki da shi min ba'du ma bayyanahu lin-nas bayan Allah ya ce na riga na bayyana wannan ga mutane baki daya an bayyana a cikin littafi duk abin da Allah ya saukar a fili yake karara babu wani boyayyen abu babu munamuna babu kumbiya kumbiya babu boye boye komai na Allah ta'ala a fili yake karara a bayyane yadda kowa zai gane ba ciwa ciwa ulaika to waɗanda suka boye sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama akai musu tambaya wai wannan annabin da akai bayani a cikin littattafanku shine wannan suka ce a ba shi bane ai ba shi bane ai muna ganin sa zamu gane shi ba shi bane wannan hasadan min inda anfusihim min ba'd ma tabayyana lahumul haqq am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi. Dama kiyayya ce da hasada da suka sa suka boye wannan. In ana nufin su, to ana nufin sun boye suffa annabi sallallahu alaihi wasallama. Idan kuma ana nufin musulmi, to ana nufin malaman da suka canza ko suka ki tsayawa akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama. Wanda mutum zai karanta alqur'ani ya ga gaskiya karara, ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga gaskiya karara, sannan sai ya boye wannan gaskiyar ta hanyar yi ma abin tawili ko canza masa fassara ko bashi wata ma'ana da za ta fitar da shi daga ma'anarsa ta zahiri, wanda kuma haka Allah yake nufi. Waɗannan su ma masu boye wannan, to su ma inda su ake, to ana nufin Allah an ce su. Abin da zai fitar da mutane daga la'ana abu biyu ne: koyarwa da koyo, at-ta'allum wa ta'lim. Allah ya kasa duniya biyu: ismun ya'lamun, ismun la ya'lamun. Fa aujaba 'ala alladhina ya'lamun an yu'allimu man la ya'lamun. Fa aujaba 'ala alladhina la ya'lamun an yata'allamu mimman ya'lamun. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah ya kasa duniya kashi biyu: kashi na farko waɗanda suka sani, kashi na biyu waɗanda ba su sani ba. Sai Allah ya wajabta wa kowa abin da zai yi, ba mai uzuri. Idan ka sani, to an ɗora maka wajibi ka koyar, wajibi ka sanar, wajibi ka ilmantar, wajibi ka amsa fatawa, wajibi ka yi wa mutane bayanin abin da ka sani na gaskiya. Kai kuma da baka sani ba, an wajabta maka yin tambaya, ba ka da uzuri. Domin Allah ya ce fas'alu, mai halar yana cewa wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman lahi fihi. Baya halatta mutum ya aikata wani abu na addini har sai ya san hukuncin Allah. Hukuncin Allah hatta ya'lama hukuman lahi. Hukuman la shine malamai suka fidda shi guda biyar: al-ahkamu taklifiyya, al-wajib, al-mustahab, al-makruh, al-haram, al-ja'iz. Suka ce waɗannan su ne ahkamun la, al-ahkamu taklifiyya. Ayyukanmu an musu hukunci da akwai abin da wajibi a yi, akwai abin da an so a yi, akwai abin da haramun ne a yi, akwai abin da an so a bari, akwai abin da ya an baka dama da yi da bari, duk ɗaya ne. Saboda haka dole mutum ya san hukuncin Allah. Wa yas'alul ulama, ya je ya tambayi malamai. In bai sani ba, baka da uzuri. Fas'alu ahla adh-dhikri wa yas'alul ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma malamin an tambaye shi man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyama bil jamin nar. Wanda di ya san abu sai aka tambaye shi sai ya boye, to za a yi masa linjamin wuta ranar al-qiyama. Sun ka san abu aka tambaye ka, ka bada amsa. Haka in kuma baka sani ba, ka bada amsa da jahilci, to kana ruwa. Yawwa, ka fada ruwa. Ba girman ka ba zai zube ba, darajar ka ba za ta tahu ba, kimar ka ba za ta lalace ba, an tambaye ka abinda baka sani ba, ka ce ban sani ba. La adari nisful ilmi, ban sani ba shine rabin ilmi. Mala'iku ma ba su ji nauyi ba da aka tambaye su suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana. Allah ba mu da sani sai abin da ka sanar da mu. To kada mutum yana giggiwa shi malami ne, ko yana jin shi hamshaki ko katafare ko isasshe ko kangameme ko katon malami, a zo masa da tambayar da tafi karfinsa ya ce to yanzu idan ban ce musu na sani ba, za su ce ashe ma duk ban iya karatu ba. An zo ma Imamu Malik da wasu manya-manyan tambayoyi, ya amsa rabi, rabi kuma yace bai sani ba. Sai mutumin yace to gafata malam, ana ga kai ne malami duk duniyan nan, na ɗebo fatawoyin jama'a daga wani gari na kawo maka, kuma ka amsa wasu, ka ce wasu baka sani ba, ina kuma mai zan ce wa mutane? Yace ka ce musu Imamu Malik yace ya san waɗannan bai san waɗannan ba. Sai me? Wa ya san komai? Wani ne aka tambaye shi, ka san wannan yace bai sani ba akai mata tambaya ta biyu ka san wannan yace bai sani ba akai ta uku yace ka san wannan yace ba yace ai abinda ban sanin ba yafi yawa har mutun ya mutu innal ilma buhurun zakhira la yadrukul kadifu fihi akhira shi ilimi teku ne duk irin nan kayakka ba za ka je karshen sa ba saboda haka abinda ka sani ka bada amsa wanda baka sani ba ka ce a baka dama ka kara lalibe ka kara bincike ka kara tambayar wanda ya fika har sai abin ya bayyana a gare ka dan haka hatsari ne babba mutun ya bada fatawa akan abin da ba shi da hujja sannan hatsari ne babba kana da ilimi wato ka kiba mutane ilimin sannan mutane suna neman ilimi ta hanya biyu binisanil hal wa binisanil maqal wani zai zo ya tambaye ka yace malam ina da tambaya me hukuncin kaza sai ka bashi amsa wata ran kuma kai zaka ga yanayin ana bukatar kaza ko da jama'a ba su ce maka kala ba amma ka fahimci akwai wani abu da ake yi ba daidai ba akwai wani abu da ake bisa kuskure akwai wani abu da aka yi masa gurguwar fahimta to in ka yi shiru a matsayinka ne mai ilimi za a ci gaba da yin wannan abun ba daidai ba to wajibi ne ka bi hanya da ta dace ka koyar da waɗanda suke wannan kuskure ta hanyar hikima da hanyar bada hujjoji da dalili masu ƙarfi wanda ba cin mutunci ba zagi a ciki wannan shine abinda in musulmi ake nufi ga fassarata idan ahlul kitab ake nufi na yahudu da nasara wanda suka boye kamanni da sufofi da halaye da alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga fassarata sannan wannan aya tana koyan mana da cewa oye ilimi yana daga cikin kaba'ir zunub wato ka boye ilimi yana cikin manyan laifuffuka saboda me mun gani a wannan aya Allah anci wanda ya boye ilimi da gangan dan haka wannan aya ta koya mana cewa boye ilimi yana da hatsari domin ba za a tsine wa mutum ba sai akan laifin da ya kai girman kaba'ira sannan a wannan aya akwai raddi akan jabariya waɗanda suke cewa dan adam baya nufin aikin sa ai anan Allah ta'ala ce yaktumuna kuma ya kama su da laifin yaktumuna din ashe yaktumuna aikin mai aikin ne boyewa aikin ka ne don an kama ka da laifi an kama ka ne da laifi akan abin da kai kuma akai ne Allah ya tsine musu saboda sun boye ilimi sannan a wannan aya mun koyi abu na uku cewa Allah ta'ala ya saukar da wahayi ne bayyananne babu ciwa-ciwa babu kumbiya-kumbiya ba boye-boye a ciki fili aka yi shi filla-filla dalla-dalla gwari-gwari yadda kowa zai gane kuma ba bata a cikin wannan littafi minal bayyinati wal huda sannan kuma bayanin nan da Allah yake mana kashi biyu ne akwai bayanin mufassal akwai bayanin mujmal wani abun Allah zai bayanin sa daki-daki dalla-dalla filla-filla wara-wara yadda kowa zai gane wani kuma za a kawo shi a dunkule kamar ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud al uqud jam'u aqad wani irin aqadu ake nufi anan kullu ciniki kullu aure kullu kasuwanci kullu yarjejeniya duk wata kullu da za a yi wanda za a yi tsakanin wani da wani kullu aro kullu rance kullu kasuwanci kullu kaza duk abin da za a yi yarjejeniya agreement tsakanin mutum biyu yana cikin aqadu kun ga anan ka'ida Allah baya a dunkule to wannan shi ma yana cikin bayani sana abu na hudu ana raddi ga waɗanda suke kokarin karkatar da nassosi zuwa ga sarran su shi ma boyewa ne ka san ga abinda Allah yake nufi sai ka zo ka canza ma'anar domin ya dace da ra'ayin kungiyarka ko dariƙarka ko jama'arka ko fahimtarka ko ganewarka wannan yana daga cikin abinda mutum yake fada cikin halaka to mun koyi a wannan aya ba a yi wa aya Allah tawilin da zai fitar da ita daga ma'anarta da Allah yake nufi sana abu na biyar ana raddi ga waɗanda suke korewa Allah sufofinsa na ikhtiyari al-fi'l al-ikhtiyari shine Allah ya aikata abu idan ya so ko ya ga dama dan Allah ya ce yal'anuhumullah Allah ya la'ance su bai kama sunan su ba sai ya ce duk wanda ya boye abinda na saukar bayan na bayyana wa mutane shi to wannan la'ana Allah ta sauka a kansa kenan duk wanda ya boye din zai cancanci la'anar sannan la'ana din sakamako ne na wani aiki da mutum ya aikata shine boyewa ashe la'ana ba aiki ne da Allah subhanahu wataala yake yin sa ko da yaushe ba a'a sakamako ne wanda ya boye sai a la'ance shi sannan kuma abu na shida an gaya mana a wannan aya falalar Allah subhanahu wa ta'ala akan bayinsa ta yadda ya saukan musu da bayyinat wal huda ya shirya ya saukan mana da ayoyi bayyananu wanda suke mana bayani filla filla sannan ya nuna mana shiriya don mutane suna bukatuwa zuwa ga haka sannan abu na bakwai an tabbatar wannan a wannan aya Allah madaukaki ne yana sama so da ya ce ma anzalna abinda na saukar duk da aka yi magana Qur'ani ba a cewa ya fito daga ƙasa sai dai a ce an saukar da shi daga sama duk inda ka bi Qur'ani zaka ji saukakke ne daga sama ba fitowa yayi daga ƙasa ba saboda haka wannan ya nuna kenan mai saukar da shi yana sama tunda ya sauko da Qur'ani daga sama sannan na takwas an nuna mana munin mutum ya boye wato sakon Allah ko kuma ya ki koyan ilimin domin rashin koyan ilimin ma a ce malamai suna mutuwa mutane ba sa karatun addini yanzu akwai wani da yake gaya min ya je jami'a zai nemi admission babansa cha ya je yayi lo ko ya je yayi wani fanni na sana'a shi kuma da ya je makin sa bai kai ba sai aka ce to maimakon ka rasa duka ga Islamic studies ka zo kai ko Arabic sai ya zabi Islamic studies din to mahaifinsa kuma ya gaya masa in ka kuskura ka karanta Islamic studies ko ka karanta Arabic ba ni ba kai don baka dauko hanyar da zaka yi arziki ba sai dai ka je ka zama limami a wani unguwa ko ka zama ladani ana baka 20,000 naira a wata so nake ka shiga cikin ainihin gwamnatin tarayya sosai ka shiga babban office mai maiko amma da Islamic studies ina ake shiga wani office mai maiko to shi kuma gashi ya je ya samu Islamic studies iya abin da ya samu kenan shine ya tabo yau mahaifin har aka shekara biyu mahaifin bai san cewa Islamic studies yake ba to shi da yake ga mun to yanzu kakara kaka idan aka zo karshe sakamako ya fito shi dan Islamic studies ne sannan babansa baya so kuma gashi baban ne yake takfa da kudi ake karatun ya dauka tsuran tsagwaran boko zalla ake yi shi kuma yaro yana can yana ta karanta hadisi da Qur'ani yana da kwarewa na she to bari ka gama din ma sai yadda za a yi to kun ga wannan alama ce ta cewa yadda ake rena masu addini da irin kallon da ake musu yana cikin abin da zai sa ba mai sha'awar ya je karanto addini ko makaranta ka bude in ka ce ga islamiya 5,500 ga fannin boko 100,000 sai a ce wannan yayi tsada na 5,000 din shi kuma na bokon a ce an ya zai abin kirki a tam 100,000 wannan ku karatun mai quality ne sosai 100,000 ai tayi kadan in dai karatun arziki za a yi 100,000 tayi kadan to in ka bude makarantar boko ka dauko wasu masu dan jin turanci haka ka ce 500,000 sai a ce good wannan akwai quality akwai ilimi sosai in kuma ka ce islamiya 5,000 sai a ce kai malaman nan san duniya su yayi yawa islamiyya qur'anin da za a koya a ce 5,000 lalle malaman nan san duniya suke yanzu malaman yanzu san duniya suke 5,000 saboda ka sa 5,000 10,000 islamiya sai a ce kusan duniya kuke in kuka lafta kuma a bangaren boko sai a ce in kuka rage a boko sai a ce anya ba za a yi karatu mai kirki ba ba sa kuɗi mai yawa ba ba za su dauko malamai masu inganci ba za su samu kayan aiki mai inganci ba kuma za a yi karatu mai inganci ba saboda tayi arha sun fi san a lafta tsada to wannan shine mai kyau to kun ga wannan alama ce ta mutuwar addini malamai suna karewa masu tasowa kuma ba sa sha'awa ko kuma ba sa samun goyen baya daga iyayensu su je su karatun addini kuma alhamdulillahi yanzu matasanmu zaka ga yaro yana medicine kuma ya haddace Qur'ani yanzu na taba zuwa wata jami'a dalibai suka yi wani tsari da suka samu admission a jami'an za su fara karatu sai suka yi alƙawari cewa bayan karatun da suke na boko kuma za su hada da hadda Qur'ani duk wato abin nan a shekara za su haddace izu 10-15 to da kan lokacin da suka gama jami'a shekara 4 kuma sun haddace Qur'ani izu 60 sai suka zo suna karbar sakamakon su na jami'a nan kuma suna karbar sakamakon su na sun haddace Qur'ani to kaga irin wannan muke so a hada amma lalle karatun addini shine asali ka san Allah shine asali domin duk mukamin ka duk tarin takaddunka kana mutuwa zaka dawo primary a islamiya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in baka da amsa sai ka ci bugu. Kana mutuwa duk wasu takaddu, professor, doctor, malam, sheikh, duk an aje wannan malaika ne zai ce man rabbuka, rabbi Allah, sai ai ma tik, wa man nabiyuka, nabiyyi Muhammad, sai ai maka tik, wa ma dinuka, diniyal Islam, sai ai ma tik. A ce to alhamdu ka haye ka ci jaraba. Wani ko an ce man nabiyuka, ma dinuka, man rabbuka, sai ce man me lalle ka fada ruwa, ruwan ma ko mai zafi kana, ruwa ruwan ma mai zafi kana, tamshashen ruwa. Man rabbuka ba amsa, wa man nabiyuka ba amsa, wa ma dinuka ba amsa. To kun ga dole a hai karatun addini shine yake amfani a lahira. Shi wannan karatun zamu ci moriyarsa a duniya, kuma zamu ci moriyarsa a lahira in mun yi shi da kyakkyawan niyya. Amma ilimin da zai nuna maka Allah, ka san Allah, ka san addinin Allah, ka san me Allah yake so a yi ka yi, me yake so a bari ka bari, ka sai da zaka jure jarabawa daga Allah ka ci jarabawar, shine ilimin farko. Daga nan sai ilimin sana'a ya biyo baya. Sakacin da muke wasu kan tura ƴaƴansu su koyi ilimin sana'a ba tare da sun musu tushe a addini ba, irin waɗannan yaran mun samu waɗanda suka dawo sun daina sallah. Yanzu wani ya ɗauki ɗansa ya cilla shi Ingila ko irin Islamiyyar nan da ake be ba, ya je ya haɗu da wasu masu irin tunani, masu wani irin lissafi, suka rikita masa ƙwaƙwalwa. Yaran nan ya dawo yana shakka, wai Allah nan ma akwai shi ko babu. Ya daina sallah, ya daina salati, ya daina istighfari, ya daina duk abin Allah ya daina. Kai yana shakka ma wai akwai Allah ko babu. To kaga irin wannan, ka tura ɗanka ba kai masa asasi na addini ba, sai ya je ya ɗauko annoba. COVID 2021 zai je ya ɗauko. Yawwa, COVID 19 ai da sauki tunda an samu maganinta, ko? Amma COVID 2021 mutum ya faɗo ba addini, to ya shiga bala'i. Annoba da kowace ciwo shine ka rabu da Allah. Duk abin da zai raba ka da Allah, ko kuɗi ko mulki ko ilimi, ka rabu da shi. Allah shine farko, ka samu Allah, ka samu addinin Allah. To kowace sana'a za ka yi, ko me za ka karanta, kai ko sharri ne, inda ka san Allah je ka karanto shi. Kanan nasu yas'aluna rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an aqafihi. Wani ya ce jama'a suna zuwa su tambaye annabi game da alheri, ni na tambayar sa sharri domin na san shi kan na fada ciki. Ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khayra min al sharri yaqa fihi. Saboda haka wannan yana cin abin da aka koya. Sannan kuma wajabcin abu na tara, wajabcin yada ilimi a tsakanin jama'a da falalarsa, cewa jama'a suna buƙatar karantawa da ilmantarwa. Ai tai ku sa kuka ga karantawar mu ba ta da albashi da yake nan, ba ta da fansho, ba ta da gratuity, shi yasa ba a yajin aiki. Na'am, ba ma yajin aiki, ba mai biyan mu. Sannan masu sauraron ba wanda aka ce ya bada wani abu kafin ya saurara. Duk wanda ya zo masallaci ana majalisin Qur'ani ko hadisi ko fiqh ko aqida, malami zai yi awa 6, awa 7 yana nazari kafin ya muku darasin awa 1. Amma ba zai ce a saka ƴan agaji ko ƴan hizba a bakin masallaci, duk wanda zai shigo yanki ticket na shiga ba. Amma stadium sai kun yanki ticket. Amma masallaci da makaranta ba ku yankan ticket. Yanzu a ce a masallacin nan a samu wani professor ya ce na fahimci, ni professor ne a ilimin geography ko a ilimin physics ko a chemistry ko a biology, naga ƴaƴanmu suna faduwa, dan haka na sa majalisin geography a masallaci bayan sallar magariba a zo a sha kyauta. Ana yi? To me yasa shi ba koyar da shi kyauta, tunda shi ma muna bukata? Ko turancin nan ka kware a turanci kai retire, sai ka ce a baka rana ɗaya a masallaci ka zo ka dinga koyawa ƴaƴanmu turanci da lissafi. Kuma a bude committee wanda da yake son ya cike form, ya zo a koya masa yadda ake cike form. Da yawa yaran mu suna faduwa ne a wajen shiga aiki rashin iya ma cike form din. Amma zaka ga ƴan uwan abokan zaman mu suna da committee, duk aikin da zaka sai an nemi photocopy na takardar an nuna maka yadda ake cike form din, yadda zaka kuma kai form din, shi ma yana cikin hanyar da ake samun nasara. Kaga ba mu da wannan. To ya kamata a ce a dinga bude majalisin koyar da geography da physics da chemistry da biology da English da maths da waye da waye, domin ƴaƴanmu su dinga yin nasara, suna cinyowa. kuma Allah ya ba mu yara masu kwakwalwa. In dai an koya mana, matsala kawai in ba a koya mana ba, amma in ka koya mana zaka sha mamaki. Mu ba da kikai bane, yaran mu ma Qur'anin ne, Laraba ma zuwa muke mu kada su Al-Qur'anin. Kaji an ce dan gombe ya zo na daya a duniya, ka ganshi baki kirin malam, amma sai ya je cikin Larabawa ya je ya kada su ya zo na daya. Saboda Allah ya ba mu kwakwalwa, abinda muke so kawai shugabanci na gari da wanda zai nuna mana yadda za a yi. Don haka wannan yana cikin fa'idar wannan aya na tara, cewa a yada ilimi. Sannan abu na goma, cewa littattafan da Allah ya sauka daga sama dukkaninsu littafi ne na shari'a, kuma duk littattafan Allah a bayyane suke, ba wani abu cikin koyayye a littafin Allah. Sannan abu na goma sha ɗaya, duk mai son ya koma kan gaskiya to ya koma kan littafin Allah, domin Allah ya ce min ba'da ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi, ashe duk abin da ke cikin littafin Allah anan shari'a take. Sannan abu na goma sha biyu, waɗanda suke ɓoye ilimi tsinannu ne a wajen Allah, sannan tsinannu ne a harshen mala'iku, kuma tsinannu ne a harshen duk wani mai tsinuwa in ya samu dama ya ce Allah ya tsine musu. Sannan na gaba, yin addu'a da la'ana akan wanda ya ɓoye ilimi, yal'anuhumul la'inun. Sannan la'ana ba ta zamowa akan mutum sananne. Musulunci ya hana ka ware wani mutum. Yanzu misali, a shekaran jiya ne muka yi magana akan Allah ya la'anci giya da mai shan giya. To fa ba ca akai duk mai shan giya la'ananne bane. Kaka ga mu da wani yana shan giya kace kai ku Allah ya tsine ma. Ita mai hujja kace masu shan giya la'anallahu al-khamra wa sharibaha. Kai kuma gashi ka sha. To ba a wannan a musulunci. Sai dai kace Allah ya la'anci mai shan giya. Amma kaka faɗi sunan wani mutum kace shi Allah yake nufi da la'anar. Domin ta yi wannan ya tuba ko ya dena ko kuma Allah ya shiryar da shi ya dena. So da haka tsinuwa ba a yin ta akan mutum muayyan, sai dai a yi ta da fadinta haka. Allah ya la'anci kaza, ya la'anci giya, ya la'anci riba, ya la'anci mai la'anta iyayensa, ya la'anci kaza, duka haka ito wannan masu ɓoye ilimi Allah ya la'ance su. Amma kada ka nuna wani mutum ka ce kai la'ananne ne. An hana wannan la'anul muayyan. An hana la'antar mutum, domin ta yayiwa ka la'ance shi kuma daga baya Allah ya shirye shi. Ba akwai wani sahabi ba da aka same shi shi Allah ya jarabce shi gashi da san Allah da san annabi, amma kuma mai shan giya ne. Kullun sai ya shawo giya ya yi mankas, sannan zai taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya zo a yi karatu da shi ya tashi ya tafiyarsa, a yi masa bulala ya tashi ya tafiyarsa. Rannan sai wani sahabi ya ce kai wannan mutum sunansa Abdullahi al-Himar. Sai ce kai dai wannan mutum Allah ya tsine maka. Sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaitan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Kada ka taimaka wa shaidan a kansa, domin duk da kaga yana shan giya din nan to fa yana san Allah, yana san annabi. Kaka la'ance shi. To kaga ashe mutum yana laifi, me ya kamata mu masa? Mu masa addu'a Allah ya shirye shi. Ba mu dinga la'anarsa ba, wannan hadisi ya hana la'anar mai aikata sabo, sai dai addu'ar Allah ya shirye shi. Amma a wajen wa'azi da fadakarwa da nusantarwa ka iya cewa jama'a Allah ya la'anci giya, ya la'anci riba, ya la'anci kaza, duka faɗi wannan saboda in wani ya ji sai ya dena. Amma kaka ce da alhaji wane, da malam wane, da wane wane, duk tsinannu ne. Wannan ba wa'azin annabi bane, wannan ba irin wa'azin annabi bane, wannan wa'azin yan tasha ne. Wa'azin tasha ne. To da ka iya la'anta wani ya shiryu, kai ka la'ance shi kasai ɗinka ya shiga duniya, shi kuma ya shiryu, sai kun haɗu, shi ya tuba, kai ko baka janye la'anar ba. Idan ka yi wa'azi ka yi kuskure a wa'azinka, in ka gano to sai ka bayyana, ce jama'a a wa'azina na jiya ko na shekaran jiya an mun fatawa, na ba da amsa daga baya na gane kuskure na, da haka na janye wannan fatawa, wanda ya ji kada ya aiki da ita. Wannan fa ba faduwa bane a babin ilimi. Janye abinda kai kuskure ba faduwa bane. Kai kuskure ka ce na janye, ko na sauka daga wannan ra'ayi, ko na sauka daga wannan aqida, ko na sauka daga wannan fahimta, ko na janye daga wannan ra'ayi, wannan ba faduwa bane a babin musulunci. Da haka manyan malamai suka yi daraja. Wasu suna ganin Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani sai ya inganta hadisi, ana tafiya sai bincike ya karu, sai gano wata illa, sai ce ya janye, sai ce kaji ya yi tanakudi. Ba tanakudi ba ne, tsoron Allah ne. Abu Hassan al-Ash'ari yana da matakai uku. Ya fara yin aqidar mu'tazilawa, ya gano kuskure ce ya sauka, ya koma kullabiya ya gano kuskure ce ya sauka ya koma ahlus sunna kuma kowace sai da ya ga mutane na sauka daga kaza na daina kaza to da haka ba dadewa akan abu kana yin sa shine daidai ba inde ka gano daidan ka ci gaba in ka gano kuskure ba laifi bane ka fito ka rubuta ko ka fada ko ka aikata cewa jama'a nayi kuskure a fatawata ko a ra'ayina ko abin nan da da nake kai domin kana ilimi da yawa kullun hankalinka karuwa yake ilimin ka karuwa yake binciken ka karuwa yake ganewa ka karuwa take yi saboda haka sai kaga kullun kana ƙara daraja idan kana janye kurakuran da kai kana komawa kan daidai saboda haka wannan wato yana daga cikin abin da aka koya daga wannan aya sannan wannan aya tana nuna mana cewa wato idan mutum ya tuba daga wani kuskure sai ya dau mataiki uku kafin Allah ya yafe masa sai ya ce ma illal lazina tabu sai an tuba wa me wa aslahu sai an gyara ba za ka zo kai barna kuma ka shiga daki ka ce na tuba ba tunda ka yada barna kuma ka sauka daga kan barnar to dole ka fito ka ga wa duniya ka ga wa jama'a da ina da ra'ayi iri kaza ko ina da fahimta iri kaza ko na yi bada fatawa iri kaza ko na faɗi kaza jama'a ku sheda Allah ka sheda wannan ra'ayi ko wannan fahimta ko wannan aqida ko wannan manufa da nake kai na sauka ba na yi kuma Allah ya yafe mun kuma duk wanda ya ji shi ma ya sauka daga kai amma an ka shiga daki kai shiru jama'a suna ta yin kuskure kai ka koyar da kuskura ko baka fito ka nuna musu kuskure bane wannan to wannan ba za ka fita a wajen Allah ba bisa ce illal lazina tabu na farko kai nadama ka tuba sannan wa aslahu ka gyara sannan me wa bayyanu ka kuma zo kai bayani wanda bai cika sharadi ukun nan ba Allah ba zai karbi tuban sa ba daga abinda yayi na boye gaskiya ko kuma na yada barna wace daga baya ya gano kuskure ne shi sa Allah ya ce wa ana tawwabu Allahu akbar Allah ya ce ni ne mai karban tuba kuma da yawa ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul al-ghafir adh-dhamb wa qabil at-tawb shadid al-iqab zit tawl Allah shine mai karban tuba da haka Allah ya bude mana kofa ya ku bayin Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun duk wanda ya san yana aikata kuskure ko laifi to ya je ya tuba kafin lokaci ya kure sharadin tuba annadamu ala ma fata wanni yatu Allah ya uda ila zambin fima baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata wala yaqulu hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati ash-shiqa wa ma wal khizlan wa tabs al-basira idan kana aikata laifi akai maka wa'azi ka gane kaka ce sai gobe goban a hannunka take jiya ta wuce yau muna ciki gobe kuma Allah ne ya san da me za ta zo dazu ta wuce yanzu muke ciki in an jima ba wanda ya sa abin da ta zo da shi da haka damarka shine yanzu gaba ta Allah ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana igtanim khamsan qabla khamsin kai amfani da dama biyar kafin ta kare hayataka qabla mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwa wa ghinaka qabla faqarika da wadatarka da mulkinka da damarka kafin ta kare zaka hau kujera ko ka hau kaki ko ka hau mukami to yi amfani da shi kai maza maza kai aikin kirki saura kiriska sauka kana sauka shikenan ya ga mutum yana oh ina ma nayi kaza oh ina ma ban yi kaza ba to kai amfani da damar kafin ta kare kudi gare ka yi aikin kirki yi aikin alheri wata ran sai ga kudin sun kare ginaka qabla faqarika wasihhataka qabla suqumika kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ta zo wa faragaka qabla shugulika kai amfani da lokacin da ka samu kafin rashin lokaci ya zo wa hayataka qabla mautika kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas mutane suna da dama biyu amma mafi yawa ba sa cin moriyar su as-sihhatu wal farag da lokaci da lafiya ba kowa yake amfani da su yadda ya dace ba don haka Allah ya ce illal lazina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka kuma gyara kuma ba za a karbi tuban wanda ya boye gaskiya ko ya boye ilimi ko ya addini fasara ba daidai ba bayan ya tuba ba zai shiru ba sai ya zo ya dau matakai uku sannan Allah zai karbi tuban sa shine ya bayyana ya kuma gyara sannan ya tuba at-taubatu wal islah wa bayan al-haq ghayatul bayan ta samu wannan sharadin guda uku at-taubatu hiya ar-ruju'u amma hasala min al-kitman wato ka dawo ka gyara barnar da kai na boye wannan gaskiya islahu lima fasada bikitmanihim sannan ka gyara abinda wannan boyewar taka ta wato jawo na barna li anna kitmanuhum lilhaq hasala bihi fasadun domin boye gaskiyan nan an samu barna da yawa sakamakon kin bayyana gaskiya sannan na uku bayanul haq ghayatul bayan to wannan aya tana nuna mana kowane zinubi komai girman sa idan mutum yace na tuba na dena bazan sake ba Allah ka yafe min to akwai damar Allah ya yafe masa sannan an tabbatar wa da Allah sunaye guda biyu a cikin wannan karshen aya wa ana tawwabu at-tawwabu ar-rahim sunaye ne na Allah subhanahu wataala at-tawwab shine wanda ya aikata laifi ya tuba to ashirye Allah subhanahu wataala yake karbi tuban sa sannan ar-rahim ala man akhlasa wanda ya tsarkake niyyarsa da aikin sa Allah zai karbi tuban sa da haka rahama tana jawo alheri tuba kuma tana tunkuɗe sharri sannan daga cikin wato wannan aya akwai tabbatar da siffofi guda biyu ga Allah shine tauba da rahama karban tuba da kuma yi wa bayinsa rahama sannan an tabbatar wa da Allah hukuncin waɗannan sunaye guda biyu shine yace fa ulaika atubu alaihim waɗannan zan karbi tuban su li anna Allah yatubu wa yarhamu domin Allah yana karban tuba sannan yana yin rahama ga bayinsa sannan Allah ta'ala ya karfafa mana waɗannan siffofi guda biyu da cewa ana tawwabu ar-rahim ni ne mai yawan an gina shi ala sigatul mubalaga at-tawwab shi at-tawwab yakan zo da ma'ana biyu fa'al bi nisba ko kasara nisba wato jingine akan sa fa'al ana nufin jingine sannan kan zo fa'al da ma'ana kasra shi yasa a wani gurin ba za ka fassara shi da ma'anan kasra ba sai ka duba siyaki kuma da Allah ya ce wa ma rabbuka bizallamin lil abid nan ba za ka fassara shi da kasra da mubalaga ba to dan ka fassara shi da haka ka korewa Allah shashin zalunci ne baka kore masa zalunci gaba daya ba in ka ce wa ma rabbuka bizallamin ya kace Allah ba mai yawan zalunci bane kenan ka kore yawa ka tabbatar da me ka tabbatar da kadan to da haka anan nisba ce aiwa ma rabbuka bi mansubin ila zilmil ibad ab Allah ba abin jinginawa bane zuwa ga zaluntar bayi da haka anan ma'anar sa ba mubalaga bane ba kasara bane yana nufin nisba wato jingine sannan nan kuma ya zo da ma'ana duka biyun nisba din da kasara din kuma tawwab ay rabbuka mansubun ila qabuli tawbati ibadihi Allah abun jinginawa ne zuwa ga karban tuban bayinsa sannan mubalaga da kasra Allah yana yawan karban tuba yana yawan gafara hashin fuda hannunsa yake da daddare ina waɗanda suka yi aiki mumuna da rana dama ta samu dare yayi ku zo in yafe muku inda safa ta ice ina waɗanda suka yi barna da daddare ku zo dama ta samu in yafe muku wani yana can yana tabarnarsa bai shirye tuba ba bai shirye istighfari ba sai ka ji garam ya mutu a cikin laifi wannan shi ake jiye matsoro amma Allah ya baka dama kai istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ka dinga yawan wannan da safe da yamma astaghfirullah wa atubu ilayhi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم rabbi gifirli warhamni rabbi gifiril warham wa anta khairur rahimin rabbi gifir warham wa anta rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi gifirli zambi wa wasili fi dari wa barli fi rizqi kai tayin istighfari rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar abinda Allah yake so annadamu kai nadama kuma kai alƙawarin ba za ka daina ba kai alƙawarin ka daina kai alƙawarin ka daina sannan ka bar aikata abinda zai jawo ka koma cikin laifin sai kaga cewa ashe aboki ke jawo mu ko mata ce ko zaman gari ko wata sana'a ko wata unguwa ko wani yanayi sai ka canza yanayin kamar yadda mutumin nan da ya kashe mutum 101 da ya tashi ai kun ga sai aka ce ya canza gari a garin da yake yan ta'adda sun yawa kun ka tuba daga cikin laifi kana ta'addanci kana zubar da jini sai ka tuba to ba za ka yi shiru ba dole ka fito kai wa yan ta'addan da kuke ta'addanci da su da wa'azi kace kun ga da shi ma ta'adda yake yanzu ya tuba da haka kuma yan ta'adda ku daina duk wanda ya tuba daga fashi da makami sai ya fito ya ga wa yan fashi da makami ya tuba wanda ya tuba daga ta'addanci sai ya zo ya ce ya tuba daga ta'addanci wanda ya tuba daga zina sai ya yi wa masu zinan wa'azi duk irin laifin da kake yi kuna yi tare da wasu in ka tuba ba za ka ja bakinka kai shiru ka hada kayanka kai tafiyarka ba dole ka zo su ma kai musu nasiha su ma ka karantar da su su ma ka ilmantar da su to shine ma'anan tabbatar da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala sannan kamar yadda aka faɗa daga cikin sharadin tuba akwai wato annadamu wal iqla'u anil ma'siyati kai nadama kuma ka ciru daga wannan sana'al ikhlas kai wannan tuban dan Allah ya zama nufinka a wajen tuban nan neman yardan Allah da radan lahira kada ya zama tsoron wani abu ne yasa ka tuba ko kuma wani abu kake so ka samu yasa ka tuba ko wata dama ce kaga ta taho maka in baka tuba ba za ka same ta ba to wannan babu ikhlasi a wannan tuba dan sharri nabi kai na dama a cikin zunubin da ka aikata a baya sannan na uku ka ciru gabarin wannan laifi sannan na hudu kai alƙawarin ba za ka koma zuwa ga aikata laifin ba sannan na biyar ka tuba kafin lokaci ya kure kafin rana ta fito ta walaysat at-tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walallazina yamutuna wa hum kuffar to Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala iyafe mana Allah karaya mu karkashin alqur'ani Allah ka sa mu fahimce shi mu karanta shi da kyau ko mu yi aiki da shi Allah kasan mu Najeriya tana buƙatar taimakonka da agajinka da kulawarka Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki ka ba mu zaman lafiya da lafiya da abinda lafiya za ta ci da abinda lafiya za ta tara tambayoyi malam muna da private school muna da term 3 a shekara amma duk tem kudin da muke karba ya kai nisabin zakka sai dai muna biyan salary a ciki da sauran ayyuka to ko akwai zakka akan kudin idan ta mutun daya ce kudin duka nasa ne to dole a tattara ya fitar da zakka tunda arzikin sa ne idan kuwa ta group ce kowa da kudin sa a ciki to sai kowa ya lissafa nasa sai a ga man nawa ne ka sanka in a ga ma ka sanka sai ka hada da na hannunka in ya kai nisabi sai kai zakkaka amma yanzu an zo an tara kudin makaranta an ga miliyan 10 to amma makarantar ta mutum 10 ce ha ko yana da nawa kenan ko yana da miliyan 1 to miliyan 1 ko duk bata isa zakka ba sai in kana da wani kudin to kaga gashi an ga miliyan 10 amma ba zakka so da ka irin waɗannan masu yin group na kasuwanci wanda kowa yake da wani kaso bai kai nisabi ba shawara da nake ba su in bai isa zakka ba ku ware wani percentage a cikin abinda makarantar take tarawa sai ku dinga yin aikin kirki duk ƙarshen term an samu kuɗi akwai 10% ko 5% da aka ware kaiwa gidan marayu ko asibiti ko tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi ko bada wata gudunmawa wannan yana ƙara wa makarantar albarka kuma kuna buɗe wa kanku wata ƙofa ta alheri saboda kuna yin aikin lada a cikin ribar da kuke samu so idan taka ce kuma kai kadai in an hada kuɗin din na ajihunka ne to kaga bayan an biya albashi tunda bashi ne abinda ya rage sai ka lissafa ka fitar masa da zakka tunda naka ne gaba daya balan ko ana iya radawa yaron da aka haifa bari ba rai suna kuma a yi masa yanka yanka ba za a yi yanka ba amma idan an tabbatar mutum an da aka haife shi a ciki yayi motsi sai zo ba rai to duk wanda ya motsa sai Allah ya tashi shi ranar alkiyama in dai an busa maka rai ya fita to sunanka matacce shi ko matacce shi za a tasa sabanin wanda ba a busa masa rai ba ya fado ba rai amma in dai an tabbatar an busa masa rai sai kuma ya mutu a ciki aka haife shi ba rai to kaga zai tashi ranar alkiyama tunda ya zama mai rai kuma ya zama matacce mutuwa ta ga yayi rai ya mutu to kuma dole ya sake tashi kuma a masa hisabi to kaga ashe kenan dole mu sa masa suna dan kai tashi ranar alkiyama bai da suna ko ana kiransa da suna shi babu dan haka malamai sun yi ittifaki cewa in dai yaro halittarsa ta cika kuma an busa masa rai sai ya mutu a ciki aka haife shi babu rai to za a sa masa suna za a rada masa suna amma kuma ba za a yanka masa rago ba amma za a sa masa suna malam wai wannan tambaya yana cewa yaya hatsari ne har jini ya zuba ko akwai azumi idan jini ya zuba ai baya kare azumi zubar jini baya kare azumi sai dai in ya zuba da yawa yasa jikinka yayi rauni ba za ka iya kai azumin ba to sai ka ci abincinka misali mutum ya hatsari jini ya ta zuba sai ya zama wannan jinin da ya zuba ya sa ko ya galabaita ko yana neman nakasa kuma ana bukatar ya sha wani abu ko magani ko wani abu da zai dauke masa zubar jinin ko kuma wani abu da zai dauke masa radadi a lokacin da ake masa dinki bisa wannan ciwon da ya ji ko kuma wani abu da zai tsaye da jinin ko wani abu da zai wato kara masa yawan jini ko kuma a kara masa jinin to duk waɗannan abubuwa larurori ne da za su iya faruwa hatsari ga mai azumi sai dakatar da azumin domin kiyaye lafiyarsa 10,000 ji wani bawan Allah ya ce a saka asusun marayu Allah ya ji kan ɗansa 3,000 wani ya ce Allah ya ji kan iyayensa shi ma a sa asusun marayu 2,000 daga ɗan jauro ya ce Allah ya gafarta mahaifiyata ina neman aure kuma Allah ya sa in dace 500 a sa asusun marayu shekara 5 ina neman aiki to kai ka yi ta neman aiki har shekara 5 ka kama wani aikin mana dole sai wannan na'am ko ka kama wata sana'a sai ka gan Allah ya sa maka wato abin nan a cikin sana'a sai ma ka zo ka ba wani aiki kai ma ga turmi zani 2 ina fama da ciwon ido Allah ya bani lafiya to Allah ya bada lafiya a taya ni da addu'a Allah ya yafe min yawan ciwon kai da nake fama to Allah ya yaye wannan ciwon kai da ake fama da shi 300 a sa asusun marayu ai min addu'a na fara gini Allah ya bani ikon karasawa a 300 ka fara gini ka ba marayu 300 to Allah ya karba kuma Allah ya sa ka gama ginin 3,000 a sa asusun marayu daga mata da mijinta ayi musu addu'a mace ce da mijinta suka aiko 3,000 ayi musu addu'a to Allah ya ba ku zaman lafiya da soyayya da fahimtar juna da arziki Allah ya sa ka mallake ta Allah ya sa ta mallake ka amin eh in bangaren ya mallake dan shine ake shan wahala amma duk an mallake juna to ba matsala amma in ta mallake ka baka mallake ta ba akwai matsala ko ta mallake ka baka mallake ta amma aka mallaki juna shikenan an samu balance 200 Allah ya biya mun bukatuna 1,000 Allah ya bawa yarinya ta lafiya da ilimi mai albarka to Allah ya amsa 100 Allah ya biya mun bukatuna Allah ya biya 500 Allah ya biya mun bukatuna 500 Allah ya bude mun kofofin samu na to Allah ya bude turmin zani Allah ya bani ikon biyan bashi to Allah ya sa a biya bashi Qur'anai guda 2 Allah ya bani haihuwa to Allah ya baki haihuwa mai albarka akwai marasa lafiya da masu bukatu daban-daban Qur'anai guda 2 1,000 da 1,000 ina aikin banki ina yawan haduwa da jarabawa ai min addu'a to Allah ya kare jarabawa 1,000 a ba marayu Allah ya biya mu bukatuna to duk waɗannan da suka yi tawassali ta hanyar tallafawa marayu da muke da su wanda suke gidan marayu da wanda suke unguwanninsu amma wannan committee namu na marayu ya musu register to muna bukatar tallafi na kuɗi da tallafi na kayan abinci da tallafi na yadda za mu ga marayun nan mun karasa su domin alƙawarin da muka ɗauko ko abin da muke so mu yi duk marayun da yake hannunmu sai ya gaba jami'a an ba shi certificate ya samu aiki sannan za mu sallame shi saboda bayar da sallama na certificate din ka gama gidan marayu shine sai lokacin da ka kai matsayin da zaka iya rike kanka kun ga wannan ko ba karamin aiki bane dole aiki na yau da gobe yana cin kuɗi kullun sai sun ci abinci sai sun sha sai an musu sutura sai sun yi wanka akwai wuta akwai ruwa akwai ma'aikata akwai masu musu shara akwai masu musu girki akwai abin da za a girka wannan ba karamin aiki bane to da ka ana buƙatar duk mutumin da ya samu wata riba ko ya samu wata dama ya tuna da gidancen namu na marayu wancan gidan namu na marayu fa shine gidan marayu na farko da aka fara ginawa mai zaman kansa a arewacin Najeriya baki daya duk da kaga gidan marayu ko dai na gwamnati ko na abokan zaman mu kristoci mu ne musulmi da muka fara assasa gidan marayu wanda aka yi musu gado aka yi musu katifa aka dauka musu ma'aikata aka zuba su a gidan tun daga matsayin primary har wasu yanzu sun tafi secondary daga cikin su kuma har so muke har jami'a in sun gama jami'an ma takardun za mu dauka din da ake neman aiki ofishin kowane minister sai mun je mun ce ga marayu mu a ba su aiki wannan likita ne maraya wannan engineer ne maraya wannan lawyer ne maraya wannan limami ne maraya wannan architect ne maraya to da haka a ba su aiki in kai kai kuma ka gama mu mun kawo su nan kai kuma ka ƙara sa su cikin office sannan a kira shi ayi man nasiha kai maraya ne ka taso baka da gata Allah ya daukaka ka ya baka ilimi ya baka dama kai ma in ka ga mai irin wannan halin a lokacin da Allah ya hore ma kai ma ka shiga aikin ayi da kai shikenan fa abin da ake fata to wannan shine annabi yace za a baka mukullin aljanna amma ka ba mutum abinci so daya na yau gobe baka san halin da yake ciki ba jiba ka sani ba kafala yana nufin ka dauki yaro ka saka shi cikin iyalanka yadda kake wa ƴaƴanka kai musu da ilimi da sutura da magani da tarbiya kun ga ashe ba karamin aiki bane saboda muna buƙata al'umma da suke da hali ko suke da office ko suke da mukami ko suke da kudi yanzu a hannunsu ko suke da wata dama ko suke da arziki ko za su iya yin wani abu to ya kamata mu hadu mu ga cewa gidan nan bai kare a hannunmu ba kuma insha Allah ba zai kare ba kuma marayun nan muna musu albishir insha Allah za mu ta tafiya tare da su yadda muke tafiya da ƴaƴanmu har sai sun kai inda Allah zai kai su wani abun mamaki wasu mata a Abuja suka same ni suka ce suna son a ware musu marayu biyu ne ko uku ne doctor suka ce a ware musu marayu guda biyar da abincin su da ilimin su da littattafan su da uniform din su na shekara na shekara guda ko na tsawon shekara guda na bugawa Dr. Babaye Kulo na ce aje a samu yaran a buga lissafin abinda suke bukata biyar kawai suka ce za su iya dauka amma abincin su da maganin su da uniform da littattafai har su gama shekara guda a lissafa a basu na mutum biyar aka lissafa aka turo mu na tura musu gaba ɗaya suka tura kudin yanzu da za a samu wani shi kuma yace zai dau 10 wani yace zai dau 20 wani yace zai dau 1 ku bani lissafin mutum ɗaya nawa yake ci a shekara a baka shikenan ka dauki ka rage mana nauyi na shekara guda ko kuma ku saka mun wannan a cikin ƴaƴana duk abin da ake wa ƴaƴana ai masa ko ku bani lissafin su har ya gama primary ko har ya gama secondary haka ake yi ko ku bani cin mutum biyar nawa suke ci naira nawa suke ci kullum sai kawo na shekara ɗaya bayar in kowa ya dau wannan sai kaga ƴaƴan gasu a hannunmu amma ci da su da sha da su da sutura su da maganin su yana hannun al'umma wannan shi ya kamata a yi saboda duk wanda yake da tunani yake da dama yake da aboki yake da dan uwa wanda zai iya wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun allahumma hadini fi man ahdina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita wa sallallahu ala nabiyil karim